yanzu haka dai rahotannin ƙarya za a iya cewa ya zama ruwan dare ga matuniya a Najeriya, inda mutane da dama kan yada rahotanni da ba a tantance ba ko kuma na ƙarya ba tare da sanin inda rahoton ya fito ba. Ko a kwanan nan an baza rahotanni da ke nuna cewa ana wani mummunan rikici a unguwar Oshoji da ke nan birnin Lagos, rahotannin kuma da ke nuna cewa lamarin ba haka yake ba. A can baya ma dai an bada rahotanni na mutuwar shugaba Muhammadu Buhari, al'amarin da ya kasance ƙarya. A wata sanarwa da ministan yada labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya fitar a Abuja, ya ce gwamnati ba za ta lamunta da duk wasu masu bada rahotanni na ƙarya ba da ake kira fake news a turance, yana bi cewa gwamnati za ta dauki mataki a kansu, kuma masu baza irin waɗannan rahotanni suna baza su ne domin tada hankulan al'umma. To ko akwai mataki da gwamnati za ta iya dauka a hukumance akan masu yada irin waɗannan rahotanni na ƙarya? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dallami Alasa, malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Matsalar shine abu na farko, kundin tsarin mulkin Najeriya wato constitution ta sashe na 39 ya ba kowane ɗan ƙasa ƴancin fadin albarkacin bakinsa da kuma yaɗa ra'ayinsa da manufofinsa ta kafofi irin waɗannan na watsa labaru. Sai dai a saboda wannan ƙarya da mutum ya yi, an samu wani abu da ya biyo baya na rashin jin daɗi ko na ɓatanci ko na tozar ta wani ko na yi ma wani ƙazafi ko na kawo tashin hankali. Amma don kawai mutum ya faɗi wani abu da ba gaskiya ba ne, to a gaskiya a dokokin ƙasar nan a ƙashin kansu shi wannan magana da ya ba gaskiya ba ne, ba tare da wani sakamako ba mara daɗi ya biyo bayan wannan abin da ya faɗi ba. Ba laifi ba ne saboda wannan tsarin mulki kamar da nake maka ya ba mutane ƴanci su watsa bayanai su faɗi ra'ayin.
Mista Tajuddin dai wani ɗan kasuwa ne a kasuwar Oshodi da ke nan Lagos, kuma na tambaye shi ta wayar tarho ko an samu rikici a kwanan nan a unguwar ta Oshodi, sai ya ce ya ce ko kaɗan ba gaskiya ba ne, muna zaune cikin zaman lafiya, babu wani rikici da na sani ya faru a kwanan nan, amma yanzu babu wani al'amari da ke faruwa. Bayan wancan rahoto na cewa ana rikici a Oshodi ko kuma tashin bam a Oshodin dai, har ila yau akwai su rahotanni da ake baza ta kafofin yaɗa labarai da ke cewa ɗaya daga cikin shugabannin ɓangarorin jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Borno Alhamadu Sharif an naɗa ɗansa a matsayin wani alƙalin kotun kolin Najeriya domin ya saurari shari'ar da za a gudanar na shugabanci na jam'iyyar ta PDP, abinda kuma yake ƙarya. To koya sauran al'umma masu amfani da kafofin sadarwar zamanin ke ji game da irin waɗannan rahotanni na ƙarya da ake yadawa?
Ban haushe abun bakin ciki abun takaici wa zamanin da muke ciki akan Facebook abun ya baci. Wato wannan magana nake gaya maka zuciya ta ɓace take, idan ka je kan Facebook yau su ce Buhari ya mutu ko kuma su ce Buhari ya rame ya lalace, su kuma mai da Buhari wata halitta ko kuma su mai da wani abin da su ga dama shi suke yi. Mutane da suna taimaka wasu abu gaba ɗaya kan wasan doka ba. Saboda haka ni wannan abu da nake gani ya dace a ce minista Fahim Bai Mention ya ɗauki tsauraran mataki akan duk wani wanda aka kama da haddasa fitina cewa ana kwada can kuma alhali ba abin da ke faruwa.
Rahoton da ke nuna cewa bom ya tashi a unguwar Oshodi dai, binciken da na gudanar ya nuna cewa bidiyo ne da ke nuna tashin bom a shekara ta 2014 a rukunin shagunan Banex, inda kuma mutane da dama suka rasu a birnin Abuja. Haka dai ita ma rundunar 'yan sandan jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Lagos sun fitar da sanarwa da ke kira ga al'ummar jihar Lagos da kwantar da hankulansu, domin kuwa babu wani rikici da ya tashi a jihar, musamman ma dai a unguwar Oshodi da ake ta baza rahotanni ko hotunan bidiyo a kai. Sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP Olarinde Famous Court ya fitar na kira ga al'ummar jihar da su gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.